والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godo godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 8 ga watan Rajab awwal shekara 1448 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi inda muke yin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani da girma da kuma hali muna karatu shi da wannan azhari ila ma'anin Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah ta ada mana tawafaka muna farawa da miƙa ta'ziya na dan uwan mu da nasu malamin Yusuf Atta wanda ya rasu da rahmiya kuma ya yi sa'a ta masa janaza muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya kyautata masa bayansa Allah ya yafe masa kurakunan sa ya karɓa masa kyawawan ayyuka wani abu da mutane da sani ba Idris Atta shi ne ladanin farko a wannan majalisa lokacin da shugaba ya ga wannan shagonsa ya sa shi yaro ya yi kansa ne na sai na masa dogo mutum ma ba a gama masallacin nan ba tabar ma ake shimfiɗawa a can dole babu takamamman ladan da liman ɗin sai dai waɗanda suka sa kansu suke yi to a lokacin da yake shi yake zaune yaron shago shi ne mai kiran sallah muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa masa kyawawan ayyuka kuma Allah ya sa ya zamanto tasirin da ya yi sauran Allah da dai da suke ta kiran sallah yana ta samun labarsu Allah mana kyakkyawan ƙarshe za mu tashi cikin inda muka tsaya cikin suratul tauba آية 30 إن شاء الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahud yahudawa suke cewa Uzairu ibn Allah wa Uzairu an Allah ne wa qalatil nasara kristawa kuma suke ce al-masih ibn Allah wa Isa an Allah ne wadannan kalaman su ne wadanda Allah madaukaki ya ambaci cewa saboda nunin su sama ta yi kusa da likito kasa ta yi kusa da kekece an jingina ma Allah alfayya yayin da Allah ce takadu samawati ya tafattanna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhurru al-jibalu hadda an da'a ar-rahman walada وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا كما باوى عليه الله بايا تبقى كسانشيوا دا مي رحمه ا ce waya da gida abin da ya dauke mun gawa duk da cewa ba an matul yahudi ne suke da wannan itikadin ba wasu ɗan tsirari ne a cikin su amma hakan ya faru a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabi su bani isra'ila aka yi tasmiyi a kansu kamar yadda ya ba da labarin cikin suratul isra an zo an musu cin kaca karo da farko aka tarkashe su lokacin da Bukhtanasar al-Babili ya zo musu abin da ya aikata ya karkashe malamansu wanda suke hamalatul taura ya karkashe su wanda suka san at-taura ya tantara kofis na at-tauran ya ƙwaƙƙona ya rumushe musu gidaje ya yi abubuwan duka da ya aikata to a wannan lokacin sai ya zamanto shi Uzair daga baya ya zo shi kuma sai suka ga lokacin da an rasa ma at-taura shi kuma cikin nufin Allah ya haddace ta haka gaba ɗaya ya haddace ta da ya zo sai ya karanta ta tun daga farko har ƙarshe kuma ya rubuta ta sai malaman Yahudawa suka ɗauka suna rubutawa suka dinga rubuta at-taura suka dinga rubuta at-taura to wannan da suka gani karamar da Allah ta'ala ya masa don ba su saba da ana haddace ta ba yadda ya haddace ta off-head ya kawo ta kuma lokaci guda shi ne sai suka nasabta masa haifayya wai wannan ɗan shi yake da bayan nusa a tunanin wai a ce ɗan Allah kamar yadda nasara su kuma mun san irin itikadin su haifuwar annabi Isa da aka yi haifuwa ta mu'jiza wannan shi ne ya sanya su kuma wai suka ce wai shi ɗan Allah ne musamman a lokacin da ya zo yake aiwatar da wasu abubuwa al-khawariq bil ada ababen da suka saba ma ɗabi'a ya warkar da wanda ya ka aka tasa warkar da shi makawo da aka aike shi cikin makaunta ya warkar da shi ita kai har ma wanda yake macece ya rayar da shi amma duka wannan fa da izinin Allah ne kamar yadda aka ambata a cikin alqur'ani shi ma ya faɗa to wannan shi ne ya sanya wasu suka nasabta wannan matsayin mummuna a gare shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa shi wannan mutum Allah madaukaki dangane da irin wannan itikadin da suke yi sai Allah ya buga misali cikin Ali Imran cewa inna matala Isa inda Allah ta matala Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun abin da saba ba in har suna ga annabi Isa alaihi salam an aije shi babu uba haifuwa na mu'jiza kuma lokaci guda aka yi konsidin cikin sa kuma lokaci guda aka aije cikin sa'a wannan shine yasa wai suka ce dan Allah ne to ina kuma ga annabi Adam sai Allah ya ce ai misalin annabi abin nan Isa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar annabi Adam ne duk da suke wanda ya saba ma al'ada to wancan din ma ya saba wa ɗabi'a kaga ana wajen sai zo min tashbihin garibu bil aqrab domin ana ga wannan baban abu ne ya fito daga uwa lokaci guda to wancan shi kuma ba uwa ba uwa haka ne ko kaga yanzu abubuwa guda uku Allah ya nuna a cikin wannan lamarin dangane da annabi Adam ai shi yana ɗauke da matarsa in an ce Adam shi kadai to ai Adam tare da matarsa yake domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida duk gaba ɗayan ku sai ce wa khalaqa minha zawjaha daga jikin sa annabi yace aka ciri kashin awara kamar yadda ayar qur'ani ta ambata so ka dake na ashe Adam yanzu yana representative mutum biyu ne karan kansa da kuma Hawwa to Isa yazo shine cikon na uku to nan annabi Adam ya kuma mamaki ba uwa ba uba shi ya halice shi ita kuma Hawwa an ce an halice ta kenan daga jikin namiji da kuma mace dan ita ce farkon mace to kuma da wannan shi kuma yazo a ciri a halicci mutum a jikin mace ai shi fi zama a jikin namiji shi fi zama wa bakoko saboda ita mace ai tana da mahaifa da ba to sai aka halicci kuma na mutum daga jikin uwa babu uba to a cikin waɗannan guda uku wanne ya fi zama bako waɗancan biyun da suka rigaye shi shi yasa Allah ya ce ai baki ɗaya ba wani abu ba ne dukkansu suna wakana ne a ƙarƙashin kalma ta kulta ya ku
خلقه من تراب وقال له كن فيكون shikenan da haka ne abin yake kasancewa to kaga ashe duka irin waɗannan ababe da za a gane na mu'jiza tattare da wani ko karama ba shine abin da zai sanya kuma a jingina masa wannan matsayi wanda yake babu shi ba shi yasa Allah ta'ala yake zalika qawluhum bi aqwalihim wannan batutuwan su ne da suka faɗa da bakunan su la mustanada lahum alayhi dan ba su da wata madogara ba su da wata hujja da zai sa wai su faɗi wannan kalami bal kawai yubaliguna suna kamantawa ne ayyu shabihuna bihi suna kamantawa ne game da wannan lafazi wancan bayanan duk malaya kan tasarruki na biha'in makasura ba'da hamzatu mabmula ba'da hawawun qala'a yubaliguna bi dhammil ha'i bidun hamzi ay yushabihuna bihi suna kamanceceniya da wannan maganar tasu qaulan ladina kafaru min qablu maganar wadanda suka kafirta a baya cikin larabawa min al-mushrikina daga cikin mushrikan larabawa wadanda gabanin saukan qur'ani su ma suke cewa alladina qalu innal mala'ikata banatul lahi sun yadda ko mala'iku su kuraishawa wai sai wasu su daga ciki suke cewa mala'iku amma ƴaƴan Allah ne kuma mata ne su ashi ne Allah ta'ala su ma musu inkari wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum sun je inda aka halicce su ne balle su iya ganewa mata ne ko maza ba su da jinsi su satuktabu shahadatuhum wa yus'alun abinda suka faɗa na ƙaryan nan a matsayin shaida sun kamar sun shaida suka faɗa to za a rubuta ta kuma za a tambaye su akan ƙaryar da suka yanka don haka su ma waɗannan da suka ce Uzairu wai ɗan Allah ne suka ce Isa wai ɗan Allah ne maganar su sai ta yi kamanceceniya da kafiran Qurayshawa ko kafiran Larabawa a dabani waɗanda su ma suka faɗi shigan wannan suka ce wai mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne fashtaraku fil kufr da haka sun yi tarayya a cikin kafirci dan wannan magana kafirci ne Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa haƙayya da yace kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala daya daya ne ba shi da kini ba shi da tsara ba shi da tafara ba shi da abokin tarayya shi kadai yake a dukkan siffofinsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir don haka a dalilin wannan Allah ce qatalahu wallahu Allah ya tsine musu masu faɗa irin wannan kalami su jingina ma Allah haifaiya Allah ya tsine musu anna yufakun ta yaya ma ake karkatar da su yaushe mutum zai faɗa irin wannan kalami ya jingina ma Allah subhanahu wataala haifaiya ko ya sanya ma Allah tsara ko ya sanya ma Allah wata naƙasa dan lokacin da aka ce an samu Allah haifaiya to na ƙasa aka samu sa duk abin da aka ce yana haihuwa to ko zai ƙare duk abin da yake haihuwa to yana da mudda na zango ba abin da zaka ga yake haihuwa wanda ba shi da zango akwai zangon da zai ƙare a wannan lokacin abin da ya haifa ne kuma zai wanzu kuma ya ci gaba da haihuwa shi ma yana ƙarewa ko da tsoro ne yake ne da shi yake haihuwa to akwai lokacin da zai kare ka bar shi shi kada ma kar a tsare amma zai mutu wata ba to Allah subhanahu wataala ya kubuta daga irin wannan siffa tana kasa don haka masu fada Allah yace ya tsine musu anna yufakun ayusrafuna an alhaq ma aqiyami dalil ya za a rika karkatar da su daga gaskiya alhali kuma dalili na kadaituwar Allah da buwayarsa ya tabbata to me kai su har suke faɗan wannan kalami abin da yasa suke faɗan irin wannan kalami suke jingina wa Allah na kasa wani abu ne ku kula da shi shi ne wannan ayar gaba Imam Sa'ad ibn Ash-Shaykh Abdurrahman Sa'adi cikin littafinsa tafsirin sa tafsirul Karim ar-Rahim yace wannan aya ita ce ta yi ishara da abin da yasa suke aikata baya me ya kai su har suke fadan cewa Allah yana da da kuma har Allah ya tsine musu adalilin haka ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah dai saboda sun riki malaman su ne na Yahudawa in an ce habru ana nufi al-alim ana jingina shi kuma ga malaman Yahudawa ahbarahum ai ulama ahum ai al-yahud Yahudawa sun riki malaman su wa rubbanahum sannan kristawa kuma sun riki masu yawan bauta su ne rahban ubadun nasara wadan dan kasan su nasara akan jahilci suke aiki su kuma wadanci akan tangara shi yasa Allah ta'ala ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin banda wadan hanyar wadan da suke an yi fushi akan su yahudu kenan su suna sane ga gaskiyar ba za mu gobe haka suka ce qalu sami'na wa asayna mun ji din mun fahimta ko mun saba ba za mu gobe kaga su akan haka ne sai Allah ya yi fushi da su ya tsine su su ko wadancan lalume suke cikin duhu ba san hanya ba to she saka su kaga nan sai aka jingina musu ittakhadhu ahbarahum sirrin malaman su ya aka ce malami yayi yana da sani can kuma sai aka ce warhubanahu masu yawan bauta ita da marhubaniya din ba Allah ne yace su yi ba warhubaniya ce nitada'uha ma katablaha alaihim illa ibtida'a rundwanillahi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha rubanancin ma ba Allah ne yace su yi ba Allah da wajabta musu da su suka kage ta kaga ashe bid'a ce asali kuma da suka kage ta ba a bisa shari'ar Allah ba suka lazimtarwa kansu kuma a hakan ma sai suka kasa kiyaye abinda suka lazimtarwa kansu saboda raunin su to kaga su sai aka ce wa rubanahu ba a ce wa ulama ahum ko ahbarahum ba wadanda suke bauta ne amma akan jahilci to sai suka rike wadannan su wadannan akan kangara wadannan kuma masu yawan bauta sai an ga mutum kawai da dauda ya koma bayan gari baya cin abinci sai a juji yana ta bauta ba kuma haka aka ce yayi ba sai a ce a wannan waliyi ne duk abin da ya fada sai a bi shi an yi watsi da injina ba a aiki da ita su kuma wadancan malaman ne suka kankame at-taura ba za su karanta wa mutane su fada musu gaskiya ba sai abin da ransu yake so sai su karkatar da su su kuma sai suka yarda suka riƙe waɗannan malaman nasu na Yahudawa da waɗancan jahilan da suka riƙe bautar Allah ba akan sharaɗi ba sun yi watsi da linjina sai aka riƙe su a matsayin su ne za su nuna wa mutane hanya kuma ma har sai suka kai matsayin suna bauta musu shine Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah sun riƙe waɗancan malaman nasu karkatattu da masu bautan nan cikin jahilci arbaban su ne ababen bauta min dunillahi baitin Allah abin da yake su kenan suka jinjina wa Allah kowace irin kwama ta ka ai ko a waƙayen mu na yanzu haka za ka ji waɗanda suka ɗauki malaman su wani ba littafi zai buɗe ya karanta littafin tatsuniyoyi zai ɗauko wani ba ya ɗauko littafin ma kawai zama zai yi rawanin sa ai wato lokacin da shehu kaza yayi kaza da shehu wani yayi waye da wani Allahu akbar masa abu ya ta shirga zantuttuka na ƙarya abin da ya ga dama shi ana ganin sa cewa ai shi ya kai wani manzila alhali ko ba ka yi shiriyar Allah ta mazo yake tafiya ba to sai ya zama to abin da Allah din ya faɗa ba za a yi aiki da shi ba karama gashi ya ga nassin alqur'ani ba zai aiki da qur'ani ba abinda wancan malamin da sai faɗa da yake girmamawa shi zai yi kaga yanzu bautar sa yake ya ke bautawa Allah to duk wanda ya rike wannan tafarki ko wace irin tatsuniya za a biya masa kuma zai yarda ko wace irin na ƙasa zai iya jingina ma Allah kamar da suke wani ma yace shine Allah ai Allah ya sauko ya cakuɗe a cikin ka ba wani ma yace waɗannan shehunan sun fi Allah din iko wani ma ya ce jayayya aka yi tsakanin mala'ikan mutuwa da wani shehi mala'ikun azaba an aiko su an ce ku je ku bashi kashi ku duka kashi sun zo da guruba ya ce na hana ba za a yi ba duk wannan duk kwama cana ya kuma suka yarda me yasa suka jingina ma Allah irin wannan na kasa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wannan shine dalilin da yasa su ma na farkon suka halaka idan ashe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a bin wani halitta inda ya ja mutane zuwa ga sabawa Allah. Shi yasa ka aka ce abi malamai wanda suke rabbaniyun, wadanda suke tarbiyyar mutane akan bin Allah su ne rabbani, rabbaniyun kenan, ulama rabbaniyun. Ko malamai halari nasihar da yake, eh nasihar da yake, wa yasalul ulama haka ne ko
haka ne,
ya rika tambayan maluma alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan, wadanda suke nuna mutane Allah din shi za a bi ba wani ba, kuma suna kashe da kada ai biyayya a shaytan. To wannan shine abin da yake yahudu da nasara suka jinguna dan a koyarwar da at-taura ta zo da shi da koyarwar da injila ta zo da shi, babu wannan kwaraci lar ruko da suka yi da malaman su karkatattu, ruko da suka yi da masu bauta da suke yi a bisa jahilci ababen bauta, wannan shine ya kauda su har suka nasabta na kasa da Allah su kuma suka yadda. Haiku taba'un fi tahlil ma harrama Allah, yayin da suka bi su wajen halatta abin da Allah ya haramta, wa taharimu ma ahalla, kuma suka bi su wajen haramta abin da Allah din ya halatta. Hadithin ya zo wanda Sheikh Nasir da Albani ya inganta cikin sahiha cikin sunan Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma innahum lam yakunu ya'budunahu walakinnahum kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu wa idha harramu alaihim shay'an harramuhu. Abinda ake nufi da motar ba wai su juda suke musu ba, abin da ya kama da haka ba. A'a, idan suka halatta musu wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, to su ma sai su yarda su halatta. In suka haramta musu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, to su ma sai su yarda su halatta kuma sun san haram. Allah shirya da mu, kuma sai Allah ta'ala ya sake ya yi adafi ya ce wal masiha ibn maryama sirrin masihu Isa dan Maryam ittakhadhuhu ilahan, sirrin shi abin bauta, in lamma antakadu fihi nubuwa wal hulul, lokacin da suka kudurta annabta gare shi da kuma cewa wai al hulul Allah ya shiga jikin sai sun zama daya, ba haka suke faɗa ba, da Allah da Ruhi da Isa duka abu ɗaya ne. The Son, the Father, and the Holy Ghost, and all these three are one. Kaji wani nan arithmetic. 1 + 1 + 1 says that it's equal to 1. Allah ji kuma Allah Muhammad dibe. Dace shi ne dai da wannan arithmetic ya fito ba. Daya a tara da daya a tara da kuma ce daya. To dalilin wannan ne sai ta kabin fihi ilahiyya. Sai suka kudurta shi ma abin bauta ne, ai saboda ya an samu kulubi Ubangiji ya sauko ya shiga jikinsa, shi yasa sai suka ce duk ɗaya ne. Kaga irin wannan kudurin shi ma abin nan masu addinin sufanci suke, su ma sai su ce Allah masu wahdatul wujud, ai haka suke masu addinin na wahdatul wujud, komai ma da sai ganin Allah ne. Ko ne wai aka ce akwai fana'i, akwai baka'i, akwai hadaratul ibrahimiyya, ita ce kololuwa, hadaratul muhammadiyya ma ita ce kasa da ita, da aka ce annabin Allah ya zama annabi, annabin ya zama Allah, to kuma har sai aka kuma hadaratul ibrahimiyya. Suka ce kullu man alaiha fan, fana'i kenan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, baka'i kenan. Kaji wani irin tobe, wai duk abin da ka gani a duniya fana'i ne, babu shi. In ka ga dutse ba dutsen ba ne, in ka ga bishiya ba bishiyar ba ce, in ka ga kare ba karen ba ne, duk kowace halitta da zaka iya gani a fana'in take, in har mutum ya kai wannan matsayin ba ya samu hudur, to fana'i kenan. Menene yanzu yake wanzu a cikin to abubuwan da kake gani a duniya? Ba komai bane. Wa ya buka wajen rabbika dal jalal, ubangiji ne kawai ya wanzu a wannan sifofi. Kun ga iya shege ko shine wahadatul wujud. Allah ya sauka.
Allah ta'ala ya ce wa ma kumiru illa li'abudu ilahan wahida. Alhalin sun Yahudu da Nasara ba a umarce su ba fi Taurati cikin At-Taura wal Injili da Injila, illa li'abudu ilahan wahida, face su bauta wa abin bauta guda ɗaya tak, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, ba ku abin bautan da ya cancanci bauta sai shi. Duk wanda aka bauta wa ba shi ba, akan ƙarya ake yi. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-ba'il. Haka lamarin yake, saboda Allah shi kadai ne tabbatacce abin bauta na gaskiya, amma duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ƙarya ne, ana bauta masa ne ba bisa cancanta ba. La ilaha illa huwa subhana, kuma tsarki ya tabbata ga Allah, tanzihan mabu tsarkaka ga Allah subhanahu wataala. Amma yushrikun, dabaran duk abin da suke hada shi na tarayya, min nisbatihi wala da ilayhi, yanda suke jingina masa haifayya, aw tarki sulqati tahlil wa tahrim, ko kuma su kawar da wato iko na halattawa da ikon haramtawa, ko kuma tarki sulqati tahlil, su dinga barin iko na halattawa da haramtawa, fi yadda ghayrihi min al-khalaiq, a hannun wannansa daga cikin halittu. Wato su nuna kaman ba Allah ne yake da iko na halattawa da haramtawa ba, alhali duk abin da ya zama halal, wallahi bai zama halal ba sai in Allah ya halatta. Duk abin da ya zama haram baya zama haram sai abin da Allah ta'ala ya haramta. Shi yasa Amiru ya ce innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu, kaga duk abin da ya fitar da kai daga shi, wanda ya fito maka halal ne kai tsaye shi zaka bi, wanda ya zama ka haram ne kai tsaye shi zaka dora masa hukuncin haramci ka guje shi, wanda ya rikita tsakani, to sai Annabi ya baka shawara ka fita kasafin sa, ba ka ba shi. In kai haka ka kubutar da addininka, aqidarka da addininka da mutuncinka a duniya da wajen Allah. Amma in ka har ka kuskure ka bada abin da bai bayyana maka ba, kawai kai kun dumbala, to tayi cikin haramun ka fada, kuma kai ganganci. Don haka ikon halattawa da haramtawa na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya jingina shi zuwa ga waɗansu daga cikin malamai, to wannan ya yi shishidi, ya yi karambani, kuma ya kawo wannan ƙasa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innal kuffara min mushriki al-arabi wal-yahudi, min mushrikai al-arabi wal-yahudi wan-nasara wa ghayrihim, kuma kafirai daga cikin mushrikan larabawa da ma yahudu da nasara wa ghayrihim da wasu, muhawalatuhum wahida fil qada'i ala din al-islam, yunqirun su duka guda ɗaya ne su ga sun gama da addinin musulunci, ba sa son sa. Duk yunkurin da mushrikai za su musulunci ba sa son sa, duk yunkurin da yahudu da nasara suke yi su sai suke shiga sun yi al-muhawalatu ala al-muslimin wal islam, a gama da musulunci, a gama da musulmai, ya zama babu su kar a yi wannan addinin. Wannan shi ne manfas, illa innahum la yumkinuhum dhalika bil amal, sai dai sau da yawa ba sa iya yin haka a aikace, sai su fito maka da wata bakida. Shi yasa ake fito maka a wani guri a yaƙi, amma mafiya yawancin wajaje ba yaƙin sa, dan an san ba za a ƙara musulmi, a ƙara hana sun addinin musulunci ta yaƙi da kisa ba. Yanzu kai ina za a yi al-jazwul fikri, al-jazwul fikri psychological warfare, a canja muku tunanin yadda ku da kanku za ku dinga zaɓe a cikin mai za ku yi na addini. Shay'an fa shay'a, mutane suna watsar da addinin, suna nesa da shi, suna nesa da shi, har sai zamanto rayuwarsu ta saluɓa daga addinin, suna ne kawai musulmi amma addinin ya basu. To wannan yana ɗaya daga cikin muguwar dabara da suke aiwatarwa
kuma suke samun nasara. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim, suna nufi su ga sun bishe hasken Allah ne, ay shar'ahu wa barahinahu, shari'ar Allah da hujjojin da Allah ta'ala ya saukar a cikin Alkur'ani da sunnar Annabi. Sai a kullum wata ka zo maka yan tasine a ce ai Qur'ani kawai za ka tsaya a kansa, makida ce. A kago maka irin waɗannan addinan sufayen, a raba mutum da sallah kwata-kwata, ka ga mutum kana ganin hotonsa, ka ga in yan drug suka gani shi maka mashi rasu don siffofinsa ya cika siffofi irin na irin mutanensu, raruma kawai za su kai masa. To wai amma hakan wai shi ne yanzu zai zo shi yana magana yana inkarin waɗansu abubuwa, yana ƙoƙarin karewa waɗannan aƙidun nasu, wai ne abin da yake ban mamaki. Allah ya ji ƙan Dr. Ahmad yake cewa idan yara sun fito sun ce sun yi maganganu irin waɗannan munana, sai shehunan suka fito suka ce ba da yawunmu aka yi ba, ya ce wannan ɗin bai wadatar ba, a ina suka cinmu? Ai ya wuce su ce ba da yawunmu aka yi, to da yawunmu aka yi? Ku fito ku ce wannan maganar da aka faɗa ƙarya ce, wannan maganar ba haka take ba, wannan maganar saboda la'akari da hadisan Annabi da ayoyin Alƙur'ani kaza ya ci karo da nassin Ƙur'ani, shi ne abin da ake so su faɗa. A yanzu in sun nesanta kansu da irin waɗannan yaran da suke wannan abuwa, don Allah ina suka samu? A wajensu ne. Ba wanda ya kawo aqidan faira ƙasar nan Najeriya sai Ibrahim Iyas, wallahi tallahi shi ya kawo aqidan faira. Lokacin da ya fara zuwa nan ƙasar, ku je ku samu wata maƙala da Profesa Sani Umar Rijal da Moye ya yi dogon bincike a kayan wannan ya rubuta wata mujalla, aka buga wata shekarun baya da jimawa abin nan. Ku samu wannan maƙalar ku bayar da yabo abin ɗaya bayan ɗaya, kuma ya ɗauko littattafansa da ya dinga rubuce-rubuce na wannan aƙidar, littattafan da ya rubuta daban-daban wanda ya ambaci wannan aƙidar, shi Shehu Ibrahim Iyas ya dinga kakkawa dalilan da dokar sa ta taso, kuma shi ya kawo ta ƙasar nan da dukkan tarihi da bayanai. A Shehu Ibrahim Iyas As-Senegali fil Mizan, haka sunan majallar ɗin, ai sunan ƙasidar ɗin baban tawane. Abin da ya saka Sardauna kenan ya hana shi zuwa ƙasar nan. Ai da a lokacin Sardauna fara zuwa, Sardauna da ya ga abin Malam Abubakar Gumi ya ce wannan ko mutumin ba abin da ya zo da shi ƙasar nan illa kufran bawaha. Sardauna sai ya ce to wallahi ka bar mana ƙasa. Yayyayi ya zo ƙasar nan, shi ya saka za a ga suka tsani Sardauna wasu su, ya ce ba zai zo ƙasar nan ba, kuma wallahi bai daɗe zuwa ƙasar nan ba sai da aka kashe Sardauna. Tukunna ya zo ne, ya zo ne tukunna, sai ya je baza wannan aƙidar tasa a Kano ya fara baza ta. Aka karɓe ta aka ce amma ba a koye, don yana cikin abubuwan da suke yi a kan a koye ta, aka koye. To har yanzu baba na ɗaka gemu na waje ne, daga tushensu ne aƙidar ta fito, su yaran ne suke bazawa kuma da yardarsu. Ai a hankali ake baza abu ko? Manyan ba za su fito ba sai daga ƙarshe. Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya. Babu aqida sai kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anan ne masdarin da ake samun addinin Allah. Wanda ya kauce ma wannan to ya shiga kawa-kawa. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim, suna nufin wai su bishe hasken Allah ne shari'ar sa da dalilan da suka zo da bakunansu. Ai da aka ware yin tsaye maganganun da za su faɗa game da addinin Allah na kushe. Yanzu kan hayayyakon da ake musulunci ta hanya daban-daban ya yawaita, ya yawaita. Amma Allah ce wa ya'aballahu, Allah fa ya ƙi, illa an yutimma nurahu, face sai ya cika haskensa. An yutimmahu, sai ya rinjayar da addininsa. Walau kana al-kafirun, ko kafirai sun ƙi haka. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi hukumar ahana. Qurayshawa babu yadda ba su shirya da barbaro su kashe Annabi ba, har a ƙarshe a damun Nadwa suka shirya akan aje a dake shi a samu zarata daga kabilu su da keke barbat rajulin wahid Allah ya kubutar da shi suka dinga biyo shi har Madina bi tarqilla kan a kashe shi abin da gagara Yahudawa suka dinga shirye kullace-kullacen kashe annabi kai har guba suka ba shi annabi ya ci lokacin da aka yi kan karbar sahabinsa da suka ci tare da hutu nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi nama me ya faru da rinka yace guba aka samu dan matar munafika sai da ta tambaya tace wani gefe annabi wani nama aka ce yana cin nama akuya tace wani gefe ya bushawa suka ce karfata sai ta zuba wadatacciyar guba a cikin karfata annabi ya ci sahabinsa da suka fara ci tare da rasu to kafin ya rasu annabi ya ce aje a kira matar aka kamo ta aka zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace me kika yi a jikin wannan nama za ta gangama ne yace ta faɗa masa ita bata san cewa akuyar karfatar akuyar ta bada labari sai ta ce guba na sa mai ƙarfi a wani daidai ta ce a jikin karfatar nan na kuzubawa sai da an ce ita ka fi so me yasa kika yi haka ta ce saboda ka dame ni in har kai annabin gaske ne to na san gubar ba ta ba komai in kuma ba annabin gaske ba ne yadda ka dame mu kaga sai ka mutu mu huta da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsare ta tata sai da sahabansa ta kunna ya mutu a dalilin wannan sai annabi ya ce ku je ku kamo ta ya ce ku kashe ta annabi ya yi kisasi ne ba dan shi abin da aka masa saboda wancan da ta kashe sallallahu alaihi wasallam to kaga sun yi ta plot amma kuma wani ikon Allah Anas dan Malik ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a lokacin jinyarsa ta ajali wani kurji sai fito masa kuma annabi yake ambata musu yake cewa yana jin ɗacin gudar da ya ci a kai bar a makogarasa shi ne sahab amma abin nan malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shahada ya wannan gudar ce ta sanadiyar ajalinsa amma da yake Allah ya faɗa wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya ki har sai ya cika haskensa kaga sai da sakon ya gama cika al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma ya kammala shekara uku duk tana jikinsa bata aiki sai da ya kammala domin Allah ya bashi duk martabar da wani musulmi yake samu annabi ya same ta saboda martabar da shuhada'u za su samu annabi shi ma ya same ta ya zama shi ne ya fi su ma daraja a cikin ta to sai Allah ya tadar da wannan gubar sai kuma mun tosa amma ka ga abin da Allah ya faɗa da ma ya ki hasken ya cika hasken na sai da hasken ya cika to haka nan wanzuwar addinin musulunci ba zai ci gaba har zuwa inda Allah ta'ala ya nufi ya tuke amma akwai zamanin da za a zo kusa da alƙiyama mutane ma ba su addini Allah ta'ala ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shi ne wannan shi Allah wanda ya aiko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya alladhi fihi ta'zimullahi wahda wanda ciki akwai girmama Allah shi kada shi kadai wa sallahu alaihi da yabo ga Allah wal inqiyadu li amrihi wa nahyihi da kuma jayuwa zuwa ga umarnin Allah da hanansa wattabaru min kulli ma'budin siwahu da barwanta da dukkan abin bauta in ba Allah ba ba inda ke samu waɗannan kyawawan ɗabi'u sai addinin musulunci Allah ta'ala ya aiko annabinsa da wannan addini ne li yuzhirahu dan ya rinjayar da shi ayyu aliyahu ya rinjayar da shi ya ɗaukakar da shi ala addini kulli akan dukkan addinai ai jami'il adyan al mukhalafati lahu dukkan addinan da suka saba wa musulunci sai musulunci ya rinjaye su rinjaya ko da ma da takwimi da rinjaya da hujja ko da an rinjaye su a takwimi a wasu lokata to a hujja ba isa rinjaye su babu inda ake tsilewa musulmi musulmin da yake masanin addini ya fito don kare addini da bakinsa, kafirin da yake masanin kafirci ya fito don ya kare kafircinsa, ba za ka taɓa ga an kare musulmin. Saboda anan ne hujja take, maganar Allah ce. In aka tsayu a kanta, to ba za a taɓa rinjayenta ba. Liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun, ko da kuwa mushrikai sun ƙi. Kuma wannan har ilau yana nufin har ilau, wato Allah subhanahu wa ta'ala zai rinjayar da addinin musulunci da ake ƙin sai ya mamaye duniya. Kamar yadda ya tabbata cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allaha zawaliyan arba, Allah ta'ala ya tara mini ƙasa baki ɗayanta, mashariqaha wa magharibaha, gabas ɗinta da yammanta, sai Allah ya tara masa ita kamar samfoti a gabansa. Duk duniyar sai aka takura masa ita aka nuna masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wasayyamuni bi ummati ma zawani minha aw kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma al'ummata sai sun kai saƙon duk inda aka tara. Shi yasa sahabban annabi sai da suka shiga Azerbaijan, Abdullahi ibn Abbas wata guda yayi za su shiga Azerbaijan, can tsohon tarayyar Soviet, za su shiga wajen snow ya zo lokacin sanyi, shi da jama'ar sa, kuma dutse ne, dawakansu ba za su iya hawa kan dutsen ba saboda da santsi na snow. Sai da suka yi wata guda sun yada zango a wajen wata biyu ma suna ta yin kasar, suna ta yin kasar, ga shi dai a zaune suke waje guda suna ta yin kasar har sai da rana ta dan fara fitowa, snow ya narke, suka samu ta kusurwar da suka tsallaka suka shiga Azerbaijan. Sahabban annabi sai da suka taho kasar Masar, suka tafi Tunisia, suka tsallaka Jabal Tariq, suka shiga cikin Andalus Spain. Sahabban annabi a tarihi akwai sahabin annabi da sai da ya shigo kasar Sudan ya zo kasar Barbada cikin kasar Chad ta yanzu. Sai ka ga duk ba inda ba su zo ba, ashe mu ma nuna wa annabi, eh mu ma ba mu a baya ba, tunda sahabban annabi sai da suka je hannan kuma a ce musulunci. Allah ya kara wa annabi daraja. Malam ce, haza akhiru ayatin min awwali sura, wannan shine karshen ayoyi tun daga farkon sura da aka ambaci bara'a. Allati amara annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan bi ta'bid biha fi musim al-hajj, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Ali ibn Abi Talib yayi shaida da ita a taron aikin hajji na shekara ta tara. Eh wa min muslim ma qata'i fihi ma atamma bihi al-kalama huna, yace yana daga cikin kyawun katsewa da aka yi akan wannan batu yadda aka cika maganar anan. Kaga maganar nan ita ce karshen sakon da ya karanta, can da ba duk surar ce gaba ɗaya ba, nan ne zuwa inan nan wajen. Kaga ce aka ce bara'atun min Allah wa rasuli min alladhina ahadtu min al-mushrikin, kaga Allah ya nuna barwanta daga dukkan alƙawari da aka kulla da mushrikai saboda fitin gwiwa da yankan baya da kuma karya alƙawari da suke musulmi. Allah ya ce ya farar da alƙawarin nasu, an ba su iya wata hudu, kalamin kuma sai ya tuke da cewa waɗanda ba musulmi ba suna so su hana hasken Allah ya yaɗuwa ne, kuma Allah ya ki sai ya cika hasken nasa, ko kafirai ko mushrikai ba sa so. Kaga sai aka cika maganar da saƙon da aka faɗa ne, kaga kyakkyawan katsewa ma'ana kyakkyawan tukewa na saƙon da aka ji musu da shi. Allah ka shirar da mu. ثم شرع في بيان حال الاحبار والرهبان في ادوائهم لاراضيهم سنن كما يشبهن بيان دنگله da yanayin malaman yahudawa da kuma shugabannin addini na nasara fi idwa'ihim li aradihim, yadda suke batar da mabiyan su kaskantattu asar ko asar bayani su ihali atba'i a burbun inda ya bayani mummunan yanayi na mabiyan nasu fitta khadihim arbaba, yadda suke rukwa sabin bauta yadda ya kona hun fil awamiru wa nawahi, har suke musu da'a cikin abin da suka umarni da cikin abin da suka hana ko da ya saba mana Allah. Wata ba ihim lahum, da yadda suke bibiyan sa ido a ruhe fi ma ya tuna wa ma ya zaruna, cikin abin da za su zartoma da abin da za su bari. faƙala sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين كفروا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم تذوقوا ما كنتم تكنزون
مالن زميلي كيف أكنا بقاتا التباروكو الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسونك إيماني إن كثيرا من الأحبار والرهبان ديروا لك تكما لمن يهوداوا ديروا لك تكما لمن نصارى la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna karba ma'ana suna cin dukiyar mutane bisa barna tarwisha fi hukm kamar rashawa wajen hukunci su karbi rashawa domin su jure da hukunci wa musamahatu fil ahkam da kuma ne rangwame cikin hukuncin da za a yi wa mutum in hukuncin jifa ne sai ya biya kuɗi sai a ce bulala misali waya subduna an sabilin lahi kuma suna kangewa mutane daga hanyar Allah addinin ne addinin Allah ke nan bi tarikin ayatin dalati ala na'atin nabi suna juyar da ayoyi da suka kafa dalilin game da alamar annabi da aka ambata a littafin sabbin da at-tawba ويقولون في تأويلها وجوها فاسدة باطلة أما سيكي أمكتا وجم فسرا ودرنا آيوه ودرس بسكوتي فسرا مونانا ويحرفون معانيها كما سيكي جوهد بمعنون بايد بسكوت وما الله تعالى دام يحرفون كلمة عن مواضعه سنا إن حتى من قلبا للرياسة درمي من شوق بانتي sai su dinga mutane abin da nasu yake so don su wanzar da shugabancinsu da yawa daga cikin masu addinai za ka ga ko sun gane gaskiya ba sa so su zo su bi saboda bin gaskiyan zai sa su rasa shugabanci da tasiri da faɗa a jin da suke da shi wajen mabiyansu wa akhdhal amwal kuma za su rasa dukiyar da ake tara musu ba ta dalilin haka sai su wanzu a tayin kwata don shugabancinsu ya wanzu kuma dukiyar da ake tara musu a rika samu wa man in nasi an al iman bi har ma su rika hana mutane kada su yarda da annabi in sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malaman tafsirin sun ambaci cewa wannan aya ta zo ne a matsayin tahzir tashabbi ne ake wa musulmai an ba su labari ne ga wata siffa wanda malaman yahudu da shuwagabanni na nasara suke da ita wanda ta saba ma dokar Allah kuma gaudewa ne daga tafarki mai kakke domin kada su musulmi su ma su bibiyi irin abin da waɗancan suka bibiya wato kada musulmi su bi tafarkin yahudu wajen cin dukiyar mutane da barna kada su dinga karɓar rashawa ko su karkatar da hukunci a dalilin kuɗi da aka basu ko su dinga kangewa mutane daga tafarkin Allah suna juyar da ma'ana na shari'a ma'ana na ayoyi ma'ana na nassosi don ya dace da abin da mutane zuciyarsu take so saboda abin da mutane suke musu na ƙawainiya in suka aikata haka to sun aikata tafarkin irin da sun bi tafarkin irin da Yahudawa kuma Allah ta'ala yana yin kashedi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta cikin hadisi yana cewa la tattabi'anna subula man kana qablakum hadwa al-qudrah bil-qudrah hatta idza dakhalu hajra dhabbin la dakhaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambata cewa za ku bi hanyoyi na wanda suka zo a gabaninku yadda jawasta take biye da jawasta a jikin tsirkiyar kibiya ko ruwan kibiya idan an harba yadda kai ba ta rabuwa da daya tare suke duk inda ta shiga ita ma tana shiga to haka za ku dinga bibiyan wanda suka zo a gabaninku annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta za su shiga ramin dabo hatta idza dakhalu hajar dabbin la dakhaltumu da za su shiga ramin dabo to kuma sai kun shiga ramin dabo kamar yadda suka shiga ba abin da za ku bari cikin abin da suka aikata sahabbai sai suka ce al-yahudu wal nasara ya manzon Allah kana nufin yahudu da nasara annabi ya ce man to wa nake nufin ba su ba wato kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa abubuwan da yahudu da nasara suka aiwatar to mutane na al'ummarsa su ma sai sun bibiye su kenan wannan aya ta zo a matsayin kashedi Allah yana ambata mana ɗaya daga cikin abubuwan da ya halakar da malaman yahudawa mabiya ma suka halaka tare da su shine wannan cin dukiya bisa barna ma'ana a dinga karɓa rashawa a dinga juyar da abinda Allah ta'ala ya faɗa na nassi a dai a ƙin ɗabbaka hukunci yadda Allah ta'ala ya zayyana shi ana juyar da shi yadda zai dace da abin da mutane suke so saboda ɗawainiyar da ake yi ake samu daga wajensu ko kuma ana so a daɗaɗa musu ko kuma don ana so a wanzar da shugabanci a cikinsu to kada a yi haka wato kenan mu ce mu gaskiya ko mun ɗacin ta yadda take haka zai ambace ta kada ya damu da wai yawan tara jama'a kada ya damu da wai ɗawainiyar da za a masa kada ya damu da komai da zai iya rasawa ko yake ga yana samu idan har ya bibiyi abinda mutane nan su yake so ga zai sami yardar Allah akan ya sami yardar mutane wajen saba wa Allah to wannan malami suka ce kashedi ne Allah subhanahu wataala yake yi kada a yi kori da gudawa a wannan gurbin aiki da suke aikatawa Allah ya ce wallazina yakmazuna dhahab wal fidda waɗannan da suke taskancewa zinariya da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah kuma ba sa ciyar da ita wannan abin da suka taskance domin Allah Allah ya ce fabashirhu ai la yu'adduna minha haqqan min zakat fabashirhu to ka musu albashir ai akhbirhum ba su labari da azabin alim da wata azaba wacce take mai radi hadisi ya inganta su Bukhari wanda aka samu wato ya kawo shi cikin babu man adda zakatahu falaysa bikanzin hadithin wanda aka samu shi daga Khalid ibn Aslam yace wata rana muna tafe da Abdullah ibn Umar mun shiga wani waje sai wani balaraban kauye sai ya tafi sai yake tambayan Abdullah ibn Umar sanin cewa shi sahabi ne na Annabi yace akhbirni an qaulillahi ta'ala wal ladina yakunzuna dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi wa bashshirhum bi adhabin alim saboda ne ake nufi da alkansu su kansu a wajensu taska kamar abin da turanci za a ce treasure abin da ka zo na dukiya sai ka ajiye ta ka adana ta to shi ne ake cewa kansu to kenan fassara duk wanda ya ajiye irin wannan kansu bai je ya rabar da shi ba to a masa albishir da azaba mai raɗaɗi hatta a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari yana da wannan fahimta fahimtar da yayi wannan nassin kenan kuma ya masa fahimta saboda waɗansu musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyama da mu annabi cikin wani hadisi da Abu Dharr ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na sha'awa a ce ina da zinariya da girman ta yake girman dutsen uhud tsugun ta ya kai tsugun dutsen uhud a ce kwana uku ta wuce akwai ƙwandala ɗaya na zinariya gidana ba ce na fitan na rabar da shi a jama'a to ina waɗannan nasosi shi yasa shi Abu Dharr al-Ghifari da waɗansu ma daga cikin magabata suna da fahimtar bai halatta mutum sama da buƙatarsa ka samu arziki yanzu ka yi buƙatar ka naka da na iyalanka to abin da yake na sakular suka ce baya halatta ka ci gaba da ajiye shi ba yadda shi a mabuƙata in ba har ka ajiye to Allah zai ma azaba a dabilinsa mun gane ba ko wanda suke da wannan fahimta to amma abin da dai abin da malamai jamhur suka fi rinjayarwa shine nan wajen abin da Abdullahi ibn Umar ya bayar na fassara din nan to shine abin da ake nufi da dalilai da yawa waɗanda suka zo goyon bayan irin wannan fahimta. Yayin da Balaraban ne ya tambayi Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar, me ake nufi da wannan aya? Sai dan Umar faqala bin Umar, sai dan Umar yace wato man tanazaha falam yu'addi zakataha fawailun lahu, duk wanda ya ajiye dukiya ne ya taskance ta kuma ya kiyaye ba da zakatta, to shine Allah ta'ala ya masa al-bushr dabari. Sai yace innama kana hadha qabla an tunzila zakka, wannan hukuncin ya kasance kafin ne a saukar da hukuncin zakka, shine bai halatta ka ajiye surplus a wajen ka ake tsabbaka wannan, saboda a lokacin ana da tsananin bukata, shi yasa ake al-musawat. Yace falamma unzila ja'alaha Allahu uhran lil amwal, amma lokacin da aka saukar da wajibcin zakka sai Allah ya sanya ita zakkar da za a fita tana tsarkakewa sauran dukiyar da aka bari a ajiye. Da mutum zai fitar da zakka, to an tsarkake sauran surplus ɗinsa da ya aje, ranar da ya aje ta zanta tsarkaka. Kaga wannan sai ke nuna ashe me ake nufi da kanzu. Shi yasa ka Imam Bukhari ya kulla babin da ya kawo na hadisi, wato babu man uddiya zakatuhu falaysa bi kanzin, duk wanda ya bayar da wato zakka ta dukiyarsa, to wannan dukiyar ba ta zamanto kanzun da aka yi ishara a cikin wannan aya game da shi ba. Abin da yadda ayar take nunawa, wanda yake da dukiya sai baya fidda zakka, yadda Allah ta'ala ya ce, to wannan ita ce wadda za a masa lalas da ita a ranar alkiyama, da Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim. Dangane da wannan ne Allah maɗaukaki ya ambata ayar da take gaba, wanda saboda lokaci insha Allah idan Allah ya kai mu rana ya ce yau, sai mu dan sake waiwayawa akan waɗansu dalilan domin a ƙara fahimtar matsalan, sai kuma mu dora inda muka tsaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi, wanda ko muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.